Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya tsallake rijiya da baya a wata tarwatsewar da wasu ƴan kananan jiragen sama biyu marasa matuka suka yi daura da inda yake karanta jawabinsa ga kasar ta gidan talabijin na birnin Caracas jiya Asabar. Hotunan talabijin sun nuna yadda shugaba Maduro da sauran jama'ar da ke wurin suka kadu yayin da ake ta jin karar fashe-fashe yanda ioki kadan sai aka ga su kansu sojoji na takai-takai. Rahotanni na nuna cewa sojoji akalla 7 ne suka ji raunuka. Daga bisani ministan yada labaran kasar ya yi jawabi ta gidan talabijin na kasar inda ya jaddada cewa shugaba Maduro na nan lafiya lau. Kuma yana ta halartar tarurruka da jami'an gwamnatinsa a yayin da kuma ake ta kokarin jinyar waɗanda suka ji raunuka. Kasar ta Venezuela dai na fama da mummunar dambarwar siyasa da ta tattalin arziki. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kammala ziyarar da ya kai a kudu maso gabashin Asia yayin da ya isa ƙasar Jakarta. To amma batun Koriya ta Arewa ne ya fi ɗauki hankali a jiya Asabar ɗin. Pompeo ya isa Jakarta jiya Asabar ne daga Singapore, inda aka yi ta samun bayanai masu cin karo da juna game da hulɗar Amurka da Koriya ta Arewa. Duk kuwa da ci gaba da tattaunawar da ake yi kan batun kawo ƙarshen shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Yayin da suke cikin jirgin sama a hanyarsu ta zuwa Jakarta. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta gaya ma manema labarai cewa Pompeo da ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho sun doshi juna yayin da ake ɗaukar hotuna inda suka sha hannu. A cewar Heather, Pompeo ya ce ya kamata mu sake zama kwanan nan, sai shi kuma ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa din ya ce lallai na yadda akwai wasu batutuwa da dama masu amfani da ya kamata a tattauna a kansu. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kama Sun Wankwain, wani farfesan da ya yi ritaya daga wata jami'a a lardin Shandong na arewa maso gabashin China a lokacin da yake kan hira da muryar Amurka, ya faru a wani lokaci mai sarƙaƙiya da gwamnatin shugaba Xi Jinping na ƙasar China ke fuskantar ƙalubale daga ɓangarori daban-daban. Masu lura da al'amuran yau da kullun sun ce wannan ne ma ya sa hukumomin tsaro suka yi ta wuf suna ta shiga murkwato suka yi ta shiga murkwato suka yi ta murkushe duk wasu take-take na ja da gwamnatin ƙasar ta Communist. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan jiya Asabar ya ba da sanarwar daukar matakan ramuwar gayya kan Amurka sanadiyar kakabar takunkuman da Amurka ta yi wa wasu ministocin Turkiya biyu saboda ci gaba da daure wani fasto ba Amurki. Erdogan ya bayyana waɗannan matakan ne yayin da yake jawabi a wani taron jam'iyyar mata a birnin Ankara. Ya ce mun kai zuciya nesa har zuwa yammacin jiya, yau ina bayar da umarnin kama kadarorin sakataren harkokin shari'ar Amurka da kuma sakataren cikin gida a kasar Turkiya, a cewar Erdogan. Erdogan ya kara da cewa masu ganin kamar za a iya sa Turkiya ta tsorata ta wajen furta kalamun barazana da kuma kakaba takunkumi marasa kan gado, lalle ba su san Turkiya ba. Tashin hankali ya barki a wani muhimmin gari a gabashin Habasha bayan da sojojin gwamnati suka yi yunkurin kwace wasu muhimman wurare. bayan da wani tashin hankali da 'yan sandan wurin ya barke. Sojojin Turkiya, wato sojojin tarayyar kasar Habasha dauke da manyan makamai da motoci masu sulki sun kutsa cikin jijjiga a yankin da ke daren jayan 'yan Somalia da daren ranar Juma'a zuwa safiyar jiya Asabar, inda suka mamaye ofishin shugaban yankin Abdi Mahmud Umar da ginin majalisar dokoki da sauran muhimman madafun gwamnati, abinda majiyoyi da dama suka gaya muryar Amurka kenan. Nan take dai ba a san dalilin kutsawar da sojojin gwamnatin tarayyar Habasha suka yi ba, to amma wasu majiyoyi sun ce lallai gwamnatin Habasha ce ta tura su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masarar ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Ga masu biye da shirin, a satin ta gabata mun samu matsalar na'ura, don haka ba mu samu daman kawo muku shirin gaba ɗayansa ba na wannan satin, amma a tarbe mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba. Yau shirin zai leƙa ƙasar Mali ne, wacce ta yi zaɓen shugaban ƙasa kuma kamar kullum. Ko ba ka ƙorafi da abokan hamayya suka yi, haka kuma wasu da ake tuhuman 'yan ta'adda ne sun yi awon gaba da wasu jami'an tsaro lokacin wannan zaɓe. Ga wannan lokacin da na shirya wannan shirin, ba labarin waɗannan jami'an tsaron. Waɗannan ne da ma wasu batutuwa da ke da nasaba da zaɓe, muka tattauna da takwaran aikinmu ɗan ƙasar Nijar Baba Alfa, wanda yanzu haka yake ƙasar ta Mali, domin ganin yadda wannan zaɓen ya gudana. Kuma na fara tambayan Baba ne ya sa zaɓen bisa sikeli, domin ya faɗa muna fahimtarsa game da wannan zaɓe.
Lallai zaɓen abun da ya kamata hari dai na hari sai a cewa zaɓen an yi shi cikin kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Ko da ana ya cewa an samu wasu matsaloli a wani bangare cikin wasu jihohi, amma in an dauki kaman cikin ƙasar Mali ana ya cewa wannan zabe an yi shi cikin kwanciyar hankali. Kuma duka masu sa ido da suka zo a ƙasar Mali da suka je wajen inda aka yi zaben, duka cikin sanarwowin su suka ce zaben an yi shi cikin kwanciyar hankali, kuma an yi shi bisa kan ka'ida, bisa kan dokoki. To ba ya cewa mutane 'yan Mali kaman ba ya cewa sun fito da pipi, tunda kun san mutane jimilla miliyan 8 ya kamata su fito su yi zabe. To yau da aka hudo sakamakon zaben, sai aka washe gari mutum miliyan 3 da mutum miliyan fiye da miliyan 3 su ne suka fito suka yi zabe. Don ana iya cewa kaman miliyan 5 alal misali su ne ba su fito ba suka yi wannan zabe karo na daya na zaben shugaban ƙasar Mali.
To Baba, an ce akwai runhunan zabe da suka kai har sama da 700 mutane ba su samu hituwa ba saboda wasu dalilai. Kana labarin waɗannan ruhuna ko kuma kaje ire-iren waɗannan wuraren?
To mun samu labarin cewa haka nan ne, akwai ruhunan zabe sun kai 700 da ba a yi zabe a cikin su ba. Matsalolin da suka samu shine akwai wasu wuri ba a yi zabe saboda ba kwanciyar hankali. Kowace rana akwai 'yan ta'adda da suna kai hari a wurin nan. Kuma akwai wayansu jihohi 'yan ta'adda suka zo sun kwashe kayan zabe, sun dauki mutanen da ya kamata su shugabancin wannan zabe cikin ruhunan zabe, suka dauke su suka tai da su. Don wannan ne ba a yi zaben ba, amma 'yan adawa suka ce ta yi a zo a yi lista yi cikakke, su a nasu gani ya yi ma ruhunan zabe 700 da gwamnati ya ce amma mu dai abinda muka samu a labari dai aka ce su ne 700 da bayi zabe cikin su ba kuma matsalan da yasa bayi zabe kowa ya san da shi tunda aka ce ɗan ta'adda suna can suna sa tashin hankali dan haka ne mutanen ba su yi samun hanyoyin zaben nan ba.
To baba da yake an ba da sakamakon zaben yanzu nan menene matsayin yan adawa game da sakamakon?
To gashi dai an bada shi da zuna aka bada shi. To da aka bada sakamakon dai an ga shugaban kasa wanda ke mulki yanzu Ibrahim Bubakar Keita kenan ya samu bisa kan 41 da wayansu yan kai. Kuma mai bishi shine shugaban yan adawa Sumaila Cisse yana da bisa kan 117 da yan kai. Don ka in an yi lissafi da kyau za a cewa za a kai karo na biyu tsakanin shugaban kasa mai mulki Ibrahim Bubakar Keita da dan adawar shi Sumaila Cisse shine shugaban yan adawa kamar an yi abinda aka yi ga shi da shekara 2013 haka aka yi kuma haka aka dawo yanzu deja yanzu an hora canza miyau tsakanin duka yan takara a ga wanda za su bi shugaban kasa da wanda za su bi shugaban adawa. Abinda dai muka sani yanzu wanda ya zama na uku na wanda ya zama na hudu da wanda ya zama na biyar da wanda ya zama na shida dukansu dai mafi yawansu sun kai takara 16 da kahin a yi wannan zabe sun arza hannu bisa kan takarda suka ce wanda ya shigo gaba za su kama mai. Yanzu abinda ba mu sani ba shine wanda ya zama na uku da yana da bisa kan 700 da yan kai wanne ne zai bi? In ya bi shugaban kasa to ana iya cewa shugaban kasa Ibrahim Bubakar Keita yana iya ce kahin ma a kai wannan zaben yana iya cewa kamar ya samu ya ci wannan zabe amma ba sani ba za a jira a ga yanda za a yi nan zuwa kwanaki biyu ko uku.
To baba da yake cewa yan takara tun tashin farko sun cimma matsaya cewa za su mara madu wanda ya nasara baya ba su fara wani korafi game da yadda aka gudanar zaben ba ko su ce an yi magudi nan ko kuma su ce an samu matsalar da aka samu na laihin gwamnati ne ko kuma makamancin haka?
Yan takara su 16 suka hudo wani sanarwa suka ce ba su yadda da yanda aka yi zaben ba suka ce kuma wannan sakamako ma da za a hudo akwai wayansu abubuwa da ba su yadda da shi ba suka ce su a nasu gani ma sakamakon a haida shi bisa kan kowane ruwa a ce ga yanda aka yi mutum nawa ne suka yi zabe kuma kowane dan takara nawa ya samu suka ce jimillan nan da za a hudu ba su yadda da shi ba. Amma baya kadan da aka yi wannan sanarwa wayansu tsakanin su sun fito sun ce a wannan sanarwa ba ta kai gare su ba kuma ba su yadda da duk abun da aka hode cikin shi ba. Amma kamar yadda na wada maka da zun ne yanzu ne za a fara sakamako yanzu ne za a fara canza miyau yanzu ne za su yi magana za su aza magana cikakke kasan duk wanda suka yi takara suna so su yi mulki ne. To yanzu an ga yanda aka ba da sakamakon mutane suna iya su canza maganar su na jiya kun san yan siyasa balle ma yan siyasa na Afrika suna iya aza wannan magana yau gobe su tashi bisa kai ne. Don yanzu dai za a sa ido mu gani yanda za su yi alhali kuma alhali ko wanda suka ce za su mara ma dan adawan da ya zo na biyu za su mara mai baya ina ana wa gani za su yi shi.
To wani batu shi ne duk sanda za a yi zaɓe a ko'ina ne musamman a Afirka jami'an tsaro suna taka rawan gani wurin samun nasara ko kuma akasin zaɓen. Yaya jami'an tsaro za ka ce rawan da suka taka game da wannan zaɓen?
To ana iya cewa jami'an tsaro na Mali lalle sun aiki a zo a gani. Ka san Mali babu kwanciyar hankali a ko'ina. Akwai tashin hankali akwai yan ta'adda da kowace rana suna kai hari kuma akwai tsakanin wayansu kabila da ba su jimma juna kullum suna kai ma juna hari. To gwamnatin Mali ya dauki bisa kan shi an dauki kaman yan sanda sun kai 300,000 da suka 30,000 da aka sa cikin kasa don su yi tsaron wannan gaben kuma lalle sun yi shi amma akwai wayansu wuri da ba a samu yan sanda ko guda ba ba a samu yan sanda ko guda ba da suka tayi suka yi amma duk da wannan zaben an yi shi ba matsala kuma a ranar yau mun samu labarin cewa akwai wani mota na yan sanda da akwai yan sanda ciki amma ba mu san jimillarsu ba an ce har yau ba a gane su ba ba a san inda suke ba ana nan ana ga bincike don a san ina suka bi.
To baba ganin yadda zaɓe ya gudana menene za ka ce idan an koma zagaye na biyu wa kake jin ga bisa duka alamu zai iya samun nasara a wannan zaɓen zagaye na biyu a bisa hasashenka?
Aza hankali bisa kan sakamakon da aka bada yau ya kamata a ce mu duka mu ce shugaban kasa Ibrahim Boubacar Keita zai lashe wannan zaben amma ka san siyasa ce da ba mu san yanda zai wakana ba amma in ni dai ne a nawa gani lalle ko shugaba Ibrahim Boubacar Keita yana da sa'a ya dawo bisa kan kujera shi amma siyasa in dai ba a yi zaɓe ba ba a kare ba ba a iya ce ga wanda zai lashe takobin ba a iya cewa mun san da ƴan adawa suna ta kokari suna ta komi don a canza rawa a Mali to wannan canza rawan za a yi shi ko ba za a yi shi ba dole sai mun jira 12 ga watan August mu ga yanda ƴan Mali za su fito ta san in mutane sun fito da PP ana iya cewa wani abu zai canzawa zuwa zaɓe mai zawa ba amma in dai mutane ba su huto ba to lalle za mu cewa Ibrahim Boubacar Keita nan sai ya koma bisikan kujerar shi
amma me yasa kake jin mutane ba su da fifi hituwa wurin wannan zaben ba
to ga mun ce muku mutane miliyan takwas ne ya kamata su huto su yi zabe wannan zaben da aka yi amma mutanen miliyan 3 suka huto mutane miliyan 5 ba su kai suka dauki katin su na zabe ba su yi zabe ba to ba ya cewa kowa ya yi zabe da fifi kuma dan babu kwanciyar hankali cikakke mutane tsoro su ce su kai su yi zabe kun san ko a jihar Kidal ran da aka yi zaben ma yan ta'adda suka kawo wani arm kai hari da can sun kai OB da da takwas da suka jiha duk wannan ya sa mutane ba su samu kuzari don su huto su yi zabe amma in sun ga yanda aka yi zabe wannan na harkon nan yana iya sawa mutane da su ba su huto ba a karo na hari su huto wannan karo na biyu za a cewa za mu iya mu samu koda miliyan 5 ko miliyan 4 da yan kai da za su huto su yi zabe ra 12 ga wannan wata na obi.
To baba Alfa mun gode kwarai da gaske da wannan dama da ka bamu tunda ka ce ba halu mu sami yau ba tukunna sai satin da za a shiga za mu ci gaba da tuban ka mu ji mu sami yanda aka yi kuma inda aka kwana mun gode kwarai.
Ba
yanzu Amadun shi baba Alfa dan jarida a Niger wanda yake yanzu yana kasar ta Mali domin sa ido a zaben shugaban kasa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugan shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Yin amfani da magungunan gargajiya ba wani sabon abu bane a Najeriya da ma sauran kasashen Afirka musamman a wannan lokaci da masu sayar da magungunan gargajiyar ke kare yawaita a sassa daban-daban duk da yake dai babu wata kididdiga na yawan masu sana'ar saida maganin gargajiyar da ma masu yin amfani da shi a hukumance amma ko shakka babu akwai dimbin jama'a da kusan sun dogara nema da maganin gargajiyar domin magance cututtukan da ke addabar su. To ko menene ingancin maganin gargajiyar? Dr. Ibrahim Dadanakowa shine shugaban kungiyar masu bada maganin gargajiya na kasashen Afirka wanda masu maganin gargajiyar suka zaba shekaru 2 da suka gabata a can kasar Ghana.
Kaman irin magunguna na goji dinan lalle kan kwacewar abu ne sosai muhimmanci saboda yanzu zamani ne ya zo wanda in maganin ba tsafta ma wani ya sha ma zai gan kamar ya sha kasa ko ya sha kashi ne don kaman ni haka ina sarrafa capsule ina wasu magunguna na kolbaye wanda na ma da shi na gargajiya zama na turan aka ce wannan ma na gargajiya ne na ganya ne ma za a yi mamaki amma cikin irin magunguna daban-daban ba kowane duka dole zamu sarrafa shi bane don kama abin da ya shafi irin bangare su iska din nan su hanyar zamba din nan to ba inda za a yi mu sarrafa wayannan amma wanda ya zama to irin ciwon kansa diabetes gonorrhea hawan jini rashin haifuwa to duk wannan insha Allah muna iya mu sa shi wannan namura a goji kuma a sarrafa wannan to shine kuma muna kan kokari da shi da ikon Allah
ya kuke yi kuna hudda tsakanin ku da likitoci musamman na zamani na bature kuna fahimta juna
to alhamdulillah kaman wasu likitoci haka akwai wanda muna son fahimta da su din kama idan ciwo ya zo haka kama special ni haka idan wasu ciwo ya zo haka in as doctor wanda suke kusa da ni suna ga inda alamar aiki na yake an suka ga lalle sun taba suka ga ka eh na sasu je to a ga ai kokari a ka hospital dina
to sai dai ana shi gefan kwararren likita kuma shugaban kula da sashen magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger pharmacy Dr. Indagi Muhammad ya ce tabbas magungunan gargajiyar na da tasiri to amma akwai ka'idojin da ya kamata a bi kafin yin amfani da su domin gudun kamuwa da wasu cututtukan da za su iya yin illa ga jikin dan adam
a ainihin asali maganin gargajiya yana da kyau amma sai me yanzu dai za ka ga cewa da yawa sai mutum ya yi takatsantsan me yake sha dan ko mu yanzu a takaice ko NAFDAC da take bada NAFDAC number ba wai tana tabbatar da cewa wai eh muka sha wannan magani zai yi ba a'a sukan ce dai wannan magani is safe wato bi da ba zai cutar da kai ba to haka mutum da zai sha ni zan ce kuma ya itaka tsantsan ba abinda zai yadu a ce kowane irin maganin gargajiya da wanda ya baka dan baka san you cannot guarantee ba garanti cewa wani da ke baka maganin gargajiya ya san kansa ba dan da yawa ba wani research da suke sai dai a ce babana da ko kakana ya bani wani ya bani saboda haka mutum in ma zai sha sai garantin cewa maganin zai ingantacce ne
amma ya kuke kallon su a yanzu kuna da wani hudda tsakaninku da masu sai da magungunan gargajiyan nan ganin har da babbar kungiya gare su har ta Afrika gaba daya
mu kama a Niger nan muna ma da department kamar office dina nan akwai office na traditional medicine muna muhammala da su muna ba su shawararki saboda da yawa akan samu matsala tunda nan ne mutane da yawa suke yawan zuwa mutum yana rashin lafiya kawai sai ya je wurin sai abin ma ya dagule da yawa muke gani a asibiti
ko da yake dai ra'ayi ya bambanta a tsakanin jama'a game da yin amfani da magungunan gargajiyar musamman a tsakanin waɗanda nazanta da su Amina ga abinda wasu daga cikin su ke cewa
sunana Muhammad Nasiru mai Dabino to gaskiya bisa gaskiya nafi amfani da maganin gargajiya shi maganin bature in ka shashi sai dai ya kwantar maka da lalura amma shi maganin gargajiya to gaskiya alhamdulillah in shashi gaskiya nika samun biyan bukata
sunana Jamila ina amfani da maganin gargajiya domin yana warkarwa amma idan ina bukatan samun sauki cikin lokaci sai an garzaya in je asibiti domin in samu maganin bature in yi amfani da shi domin shi yana kwantarwa amma maganin gargajiya yana amfani sosai kuma sannan yana warkarwa idan har aka bi shi a hankali
sunana Labaran Muhammad daga Mina to a gaskiya ina fi bukatar gaskiya na bature nan saboda na gargajiyan nan abun ya zama kwama shala yanzu abun kowa buguna shi yake haka rasa ma wane ne ba wane ne kaje wannan a jigar wannan waye abun haka rasa ma to dun mun sha na wanda mu ji wani canji dai ga alamarin mu ba amma na gargajiya baturin nan ka sha kana sha zaka je abun gawar
pharmacy Dr. Indagi Muhammad ya ce suna samun jama'a da dama da yin amfani da maganin gargajiyar ke kawo masa matsala ga lafiyar su a asibitocin gwamnati da ke jihar Niger
kwarai da gaske idan kaga magungunan mu saboda haka akan iya samun interaction wato wani irin sukan shafi juna a wurin aiki saboda haka wani lokaci in kana shan wani magani namu na Turawa especially masu cututtuka wanda ke dadewa cikin jikin mutum kamar diabetes ko hypertension kaga wani lokacin suka gauraya da gargajiya sai ga abuwa ya dagule sa samu reaction
a yanzu dai kungiyar masu bada maganin gargajiyar a kasashen Africa ta ce tana buƙatar tallafin injinan sarrafa ita itatuwa da suke amfani da su domin samun magungunan ta yadda za su inganta al'amuran su a kasashen Afirka kamar yadda Dr. Ibrahim Dadana Kowa ya bayyana.
Da gwamnati zai taimaka mana irin magunguna da muke maganan shi yau gwamnati ya neme mu alme muna wuri alme muna injina din akwai muna da karanci inji wanda zai sarrafa magunguna irin na gwaji-gwaji din nan da gwamnati zai taimaka mana da irerewa na abubuwa to insha Allah fa to ciwon da ba tsamani za a samu magani shi a Najeriya ba da iko Allah za a samu
wanda zaka tsugunna ka jigo shinka ya nauyi idan ciwon kai ke damu ka matsalaci lakacin maganin maka shafa gefen goshinka ka shaki maganin a hancinka ko mura ce da kai da izinin Allah sai ta narko domin magani ne an yi shi bangaren sanyi.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin ya Allah ku bude kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu amma da sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
avec la meilleure musique et des infos.